ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا قوما قواتن رمضان هجرة تمنزون الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو تياد تريهدو دا تلاتين دا شدا وانده زوى عشرين دا بقوي قواتن شدا دبو بيو دا شابير. زامتاش سورة تشسئين دا سورة الشمس تنا دا آية قوما شابير تنا مغانا أكن رنسوا دا الله سبحانه وتعالى يي أكن زوچي دان أدم درايوسا إن يا غرقا تاتا كويا تركيتا كويا وانكيتا كويا جناتا أكن توحيدي دا إخلاسي دا بيي غمنزان الله صلى الله عليه وسلم. سنا كرشيا من بياني أكن آداوا samudawa da barnar da suka yi da kuma yadda Allah ta'ala ya shafe su. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
الله سبحانه وتعالى يا بودي ونن سورة درنسوا كما يدعى كبودي رقوة سوروري قداغو مشابير irin suwa safati safa, irin suwa zariyati, irin suwa turi, irin su wassama'i wa tariq, wassama'i zatil buruj, washamsi wal fajari wal layli wadduha wal asari wal ajiyati. Wadannan surori duka an bude su da rantsuwa. Kuma mun yi bayani a baya cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi yana da dama, babu doka a kansa ya rantse da abin da ya ga dama. Kuma rantsuwa Allah bata fita daga ɗayan uku ba, ko dai ya rantse da kansa, fala wa rabbika la yu'minun, Allah ya rantse da kansa. Sannan na biyu, ko ya rantse da ɗaya daga cikin halittunsa, kamar yadda nan ya rantse da washamsi, Allah ya rantse da rana, ko kuma Allah ya rantse da sifa daga cikin siffofinsa wanda a cikin wannan sura wal ardi wa ma tahaha zamu ji fassaran an fassara man din nan, ko dai ana nufin ma din nan bi ma'ana man ay wa man tahaha, in ana nufin wato Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ya shimfudata kuma aiki ne daga cikin ayyukan Allah, siffa ne daga cikin sufofinsa. To Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka yi bayani in za a yi rantsuwa ana buƙatar abu biyar, akwai al-muqsimu mai yin rantsuwa, akwai al-muqsamu bihi abinda za a rantse da shi, akwai al-muqsamu alaihi abinda za a yi rantsuwa akai, akwai al-muqsamu lahu wanda za a yi wa rantsuwar, akwai adatul qasami wato abinda aka yi amfani da shi wajen yin rantsuwar, ba'un ne a ce billahi ko ta'un ne a ce tallahi ko wawun ne a ce billahi ko wallahi tallahi billahi, kaga adatul qasami sun haɗu. To anan Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da ɗaya daga cikin halittunsa masu ban mamaki ko masu amfani ga rayuwar ɗan adam, su ne rana da ma duniyar baki ɗaya, kuma wannan shi ne guri ɗaya tak da Allah ya rantse da rana. Allah ta'ala ce washamsi wa duhaha, Allah ta'ala ya rantse da rana da kuma duha, hantsin rana ɗin, idan rana ta fito hantsi yayi, to Allah ya rantse da abu biyu kenan, da rana da kuma hantsinta. Hantsin nan nata malamai sun masa fassara guda uku, suka ce na farko dau'uha, Allah ya rantse da rana da kuma haskenta, da yake cewa huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab. To Allah ya rantse da wannan hasken na rana, shine inji malam Mujahid, malam Zajjaj yace wa duha hina yasfu dau'u ash-shamsi ba'da tulu'iha, lokacin da hasken rana ya zama fes, ya riga ya fito karara bayan gudowarta, kamar yadda a can ma Allah ya ce wadduha wal layli idza saja, a can ma Allah ya rantse da hantsi wato da kuma dare idan ya bayyana. To Allah subhanahu wataala fasara ta biyu annaharu kulluhu, suka ce Allah ya rantse da rana da kuma hasken rana hayya zuwa faduwarta, wato yammacin kenan gaba daya, shine fassara ta biyu jimalan Qatadatu da Ibn Qutayba. Na uku washamsi wa duhaha, duhaha anan ana nufin harruha, tsananin zafin da rana take da shi, wanda aka kimanta shi da biliyar wajen biyar ko shida na wato ma'auni na darajar zafi wanda kwanduwar rana take dauka, wanda hankali ba zai iya daukan wannan ba, su ma wanda suka faɗa din ba wai zuwa suka yi gurin ba, kawai dai kintace ne da shaci faɗi da awo da lissafi, dan dai ka a faɗi a ce ba san me yake ciki ba. Malam Suddi yace da malam Muqatil, sai Allah yace wal qamari ash-shamsu, Allah ya maimaita ash-shamsu a cikin alqur'ani har gurare 33, kalmar shamsu tazo a cikin alqur'ani, shi kuma qamaru yazo sau 27, kun ga yawan ambatan rana ya fi yawa akan alqur'ani fiye da ambatan wata, kuma Allah yana hada wata da rana, an samu waɗannan guraren har guri 19 a cikin alqur'ani, kamar misali huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab wa ja'ala ash-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja. Allah shi ya sanya wata, a cikin sa akwai haske, hasken kuma mai sanyi, sannan ya sanya rana, ita kuma ta zama fitila wacce take haska duniya. To sai Allah ya ce wal qamari, Allah ya rantse da wata idza talaha, idan ya biyo ta, ai idza tabi'aha, shine fassara ta farko, tunda da rana ta fadi sai kuma a game sai a ga wata, wannan shine fassarar Abdullah bin Abbas da kuma wasu. Summa fi waqati ittiba'ihi laha salasatu aqwalin, a wani lokaci ne wata zai biyo rana, an yi fassara guda uku, annahu fi awwali laylatin min ash-shahri, wai wannan na faruwa ne a ranar farko na kamawar wata din, yural qamaru idza saqata ash-shamsu, shine in rana ta fadi muke zuwa mu tsaya ko muna kallon wata mu ga cewa wata ya fito, kun ga talaha, domin a ɗaya ga wata ake ai duban wata din ko, to lokacin da ake duban wata a wani lokaci ne, lokacin da rana ta fadi, shine fassarar da aka yi wal qamari idza talaha, da wata idan ya biyo rana bayan faduwarta. Sannan fassara ta biyu shine annahu fil khamis ashara yatlu al qamaru ma'a ghurubi shams sun ce ranar 15 ga wata ranar da wata ya cika hasken sa ya fito dar din nan to a lokacin ma rana tana faduwa zaka ga watan ya fito karara kana kallon sa na uku annahu fil nisf al awwal min al shahri idha garabat al shams tarla hal qamaru fil ida'ati wa khalafaha fil nuri to wannan yana faruwa ne a tsakiyar wato wata na farko ko tsakiyar wato kwana na farko na wata idan rana ta fadi sai wata ya biyo ta a cikin haske kuma hasken sa ya biye nata domin hasken wata haske ne tare da sanyi ita kuma rana haskenta yana tare da zafi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta hakuri da irin hasken rana yace as-sabaru diya as-salatu nur ita sallah haske ce mai sanyi shi ko hakuri haske ne mai zafi saboda hakuri juriya ne da kamewa da takurawa da hakuri suna cewa inna sabara murrun mazaqatuhu wato shi hasci hakuri dandanan sa yana da dacin gaske shi yasa aka siffanta shi da zafi ko kuma haske amma kuma mai zafi to shine fassaran da aka yi na biyu wal qamari idza talaha ay idza sawaha idan suka yi daidai da daidai lokacin da ake samun abinda ake kira kusufu shamsu ko kusufu al-qamari idza tadara fatala shamsa fi diya'i wan nur yabrana a cikin haske da kuma wato ruruwan haske din wan nahari shi ma wata yana cikin abubuwa da Allah ya rantsuwa da shi amma an rantsa da shi a gurare guda biyu kan Allah ya ce kalla wal qamari Allah ya rantsa da wata wal layli iz adbar was subhi iza asfar Allah ya rantsa da wata sannan kuma ya rantsa da dare idan ya biyo shi da kuma asuba idan ta yi haske sai kuma nan sai wajen wal qamari izat tasaq da kuma wata idan ya tattara ya rufe wato hasken sa ya cika to sai anan gurin kuma wal qamari idza talaha sune gurare guda uku da Allah ya rantsa da wata kun ga wata yana da amfani kenan ga jama'a musamman ta bangaren lissafi da bangaren gudanar da rayuwa da alƙaura da zamantakewa da haihuwa da suna da daurin aure duk yana da alaka a ce watan sa kaza da kwana kaza da awa kaza da minti kaza da sakan kaza a lokaci kaza a guri kaza kaga wannan yana da alaka da wannan shine Allah ya ce wal qamari idza talaha sannan Allah ya ce wan nahari idza jallaha Allah ya rantsa da kuma rana idan ta bayyana da shi hadin yana komawa kan shamsi ko yana komawa kan qamari shine aka fassara wal qamari idza jallaha wan nahari idza jallaha an ce ana nufin shi ma rana din wato da hasken washe gari idan ya bayyana da rana inji malam mujahid wan nahari idza bayyana shamsa da kuma shi kansa washewar gari idan ya bayyana da rana domin sai gari ya waye ake ganin hasken rana li annaha tatabayyanu idzan basata an-naharu idan washewar gari ya bayyana sai kaga rana ta fito kulu-kulu a gaba na biyu annahu zulmatu fatakunu kinayatu an ghayr maskurin li anna al-ma'na ma'ruf kama taqulu asbahat barida wa habbat shimalan ana cewa kenan wannan cewa wannan hari idza jallaha idan ya bayyana da rana ko kuma idan ta bayyana da duhu domin karshen faduwar rana shine kuma alama shigowar duhu to kenan ashe karewar wuni shi kuma duhu yake biyo baya wal layli sannan Allah ta'ala ya rantsa da dare idza ya gashaha idan ya lullube hasken rana shi dama yana zuwa ne ya gasha shamsa ahina tajibu fa yuzlimul afaqu sai kaga duhu gaba daya ko ina yayi duhu alama faduwar rana kenan ko to shi dare shi yake zuwa ya lullube hasken rana sai kuma a ga duhun dare sai a ce magariba tayi a ce insha tayi a ce dare ya tsala har kuma a zuwa lokacin da za a ce gari ya waye shi lailu shi ma yana cikin abubuwa da Allah ya rantse da shi a gurare daban-daban a Al-Qur'ani, har gurare guda bakwai. Wannan shine guri na bakwai din. Allah ya ce wallayli iz adbar, dan da ya ce wallayli iza as'as, dan da ya ce wallayli iza yas, dan da ya ce wallayli iza saja, dan da ya ce wallayli wama wasaqa. Sune gurare guda bakwai da Allah ta'ala ya rantse da dare. Kuma a cikin halittun Allah gaba daya babu abin da Allah ya rantse da shi da yawa irin dare. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidhiya. Idan Allah ya sanya muku dare titir, akai ta dare, akai ta dare, gari bai waye ba, wa kuke da shi ba Allah ba zai bude muku gari ya waye? Babu shi. Allah ta'ala shi yake tafi da dare. Kuma zaka ji yana yawan fadan yulijin layla fil nahari wa yulijin nahara fil layli. Allah shi yake shigar da wani gure ce yukawirin layla ala nahari wa yukawirin nahara ala layli. Kunga Allah shi yake nannaɗa dare a cikin rana, ko ya nannaɗa rana a cikin dare, ko ya shigar da dare a cikin rana, ya shigar da rana a cikin dare. Wanda wannan wani aiki ne na ƙwarewa da gwaninta wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake yi. To shine an ce Allah ya ambaci layla cikin Al-Qur'ani a gurare daban-daban har 73. Al-laylu yazo sau 73, laylan yazo sau 5, layla ha yazo sau 1, layalin yazo sau 3, kamar walayalin ashar. Kinga anan ma Allah ya rantse da shi walayalin ashar. Allah ya rantse da darare amma guda 10, ba daren duka ba, iya darare 10 a cikin shekara. Shine Allah ta'ala yace was-sama'i, kuma ya rantse da sama, idza wa ma banaha. Allah ya rantse da sama wa ma banaha. In an dauki ma din nan masdariya ce, yana nufin was-sama'i wa bana'iha. Allah ya rantse da sama da kuma gininta, wato shi ma ginin nata an rantse da shi yadda aka gina ta, tarawnaha bila bighairi amadin, tarawnaha kuna ganinta ba tare da dirka ko an mata fila ko an mata ginshiki ko an mata dirka ko an mata madauki ba. In ba Allah ba, wa yake gini ba dirka? Gini ya a sama kuma ba dirka. To da haka wannan ya isa gwaninta da kuma kaye da kwarewa ta Allah ta'ala. Was-sama'i wa ma banaha, ko kuma man ma din fasara sa bi ma'ana man, sai zama wato abin nan ma da man dama suna canje-canje. Man yakan zo a wurin ma, ma ta zo a gurin man. Amma wanda yake koyan nahawu zai ji an ce masa ma yus'alu biha an ghayri aqil, man kuma yus'alu biha an aqilin. Wannan shine asali. Amma tafiya, in kai tafiya kai nisa a cikin nahawu, sai kaga man ta zo a wajen ma, ma ta zo a wajen man. Misali, fankihu ma daba lakum minan nisa'i, mata man ya kamata a ce musu ko ma, amma sai aka ce ma saboda abun yayi nisa. Sai kuma Allah ta'ala ya ce qalat lamlatun ya ayyuhan namlu udkhulu mask, misali faminhum man yamshi ala arba'in, man yamshi ala arba'in, man yamshi ala arba'in. Aqil ne ko ghairu aqil ne? Ghairu aqil ne. Amma gaga an yi amfani da man, amma ana nufin ma, saboda haka sukan yi canje-canje. To nan ma an fassara was-sama'i wa ma banaha, ai wa man banaha, sai zama rantsuwa da Allah da halittarsa ga lokaci guda. Allah ya rantse da kansa, ya rantse da halittarsa, in an fassara man din da ma din da ma'ana man. In kuma an bacci ababinta aka fassara ta da masdar, sai zama was-sama'i wa bina'iha, wa bina'iha ma'ana na rantse da sama, kuma na rantse da ginin sama din, ko kuma na rantse da sama da wanda ya gina sama. Kun ga duka ma'anan biyun za ta iya shiga. Wal ardi wa ma tahaha, sannan kuma Allah ya ce na rantse da ƙasa, wa ma tahaha, da kuma wanda ya shimfiɗa ta, ta zama shimfiɗaɗɗiya ita ƙasa ɗin. To wannan shi ma an yi rantsuwa da shi. As-sama'u yana cikin abin da aka ambata Al-Qur'ani da yawa, da samawat da sama'u. An faɗi sama'u sau 120, an faɗi samawat sau 190. To da haka kun ga ambatan sama Al-Qur'ani yana da yawan gaske. Kuma Allah ya rantse da sama a gurare hudu, yace was-sama'i zatul buruji, والسماء والطارق والسماء ذات الرجاء والسماء وما بناها sai zama was-sama'i wama banaha Allah ya rantse da sama da kuma ginin ta ko da wanda ya gina ta wal ardi Allah ya rantse da ƙasa ita kanta wannan ƙasa da muke takawa wama tahaha shi ma zai iya zama wama tahaha waman tahaha da wanda ya shimfida ta ko wa tahaiha da kuma shimfida ta ko kuma ninke ta ko kuma wato ajiye ta to wannan Allah ya yi rantsuwa da wannan wa nafsin rantsuwa ta gaba Allah ya ce Allah ya rantse da rai wa ma sawaha da kuma wanda ya daidaita ta ko kuma da daidaituwarta Allah ya rantse da rai da daidaituwarta ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka walaqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim ahsani taqwim Allah ya daidaita dan adam yayi masa halitta mai ban mamaki mai ban kai wacce ba a halicci wata halitta mai kyau a cikin siffa da kai kamar dan adam ba to Allah ya rantse da wannan ita ƙasa da Allah ya rantse da ita tana cikin abin da aka ambace ta da yawa fiye da komai ma alqur'ani domin an ambaci ƙasa sau 460 a cikin alqur'ani kuma Allah subhanahu wataala ya rantse da ita a guri biyu inda yace wal ardi zati sada sai kuma wal ardi wa ma tahaha to wa nafsin Allah ya rantse da rai wa ma sawaha da kuma wanda ya daidaita ta ko kuma daidaituwarta istiwa'iha da daidaituwarta ko kuma da wanda ya daidaita ta wannan rantsuwa ita ta kowace tsawo a cikin alqur'ani duk inda Allah ya rantsuwa babu inda aka jero rantsuwa doguwa kamar nan gurin duk inda ka karanta Allah ya rantse da kaza da kaza da kaza to inda yafi kowanne tsawo shine nan can mun karanta wal fajri wal layalin ash washaqi wal watr kun ga rantsuwa hudu ce amma anan rantsuwar washamsi wadhaha kun ga biyu kenan wal qamari idza talaha uku wan nahari idza jallaha hudu wal layli idza yaghshaha biyar was sama'i shida wama banaha bakwai wal ardi takwas wama tahaha tara wa nafsin goma wama sawaha sha daya rantsuwa goma sha daya akai a guri guda kunga wannan shine mafi tsawon rantsuwa to saboda me Allah ya wannan doguwar rantsuwa haka wanda mun ce dama Malam Ibn Qayyim ya ga mana a cikin littafin sa na At-Tibyan fi Aymanil Qur'an cewa rantsuwa Allah yana yin ta ne ba wai yana nufin sai ya rantse abin yake zama gaskiya ba rantsuwar na farko usulubi ne na Larabawa in suna son su karfafa abu sukan yi rantsuwa na biyu kuma an yi la'akari da mutanen da ake magana da su mutane ne masu inkari suna inkarin gaskiyar Qur'ani suna inkarin gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ake kwankwasa zuciyarsu da rantsuwa Allahn da ya halicce ku ma ya rantse muku akan alqur'anin nan gaskiya ne kamar da yace yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin Allah yace na rantse da alqur'ani kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne innaka laminal mursalin kuma ala siratil mustaqim duk abin da ka zo da shi daidai ne Allah ya wanke annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke duk sakonsa gaskiya ne komai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi in dai ba kususiyarsa bace kawai kai shiriya ne wani yana rubuta maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ji sai wani yace maka daina rubuta maganganunsa sai ka shawarce shi wataƙila wata maganar ya faɗe ta ne baya so a rubuta ta da mutumin ya je gayawa annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce uktub fa wallazi nafsu muhammadin biyadi ma yakhruju fihi illa alhaq ka rubuta duk abin da na faɗa na rantse da Allah wanda rayuwata take hannunsa baki na baya furta kalma sai gaskiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka Allah ta'ala ya rantse da nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha Allah ya kimsa mata fajircinta wa taqawa ha da tsoron Allahnta kowa an kimsa masa ya san menene daidai menene ba daidai ba wa hadainahu najdaini Allah ya buɗe mutum kofa guda biyu can yace in ma shakiran wa in ma kafura, in ma shakiran wa in ma kafura, wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin. Komai a fili yake, saboda haka wanda iya da sai ya bi shirya, ya bi daidai, ya kuma rabauta da bin daidai din. To menene jawabin wannan rantsuwa duka? Sai Allah ya ce qad, akwai wallahi qad, qad harfu ta haqiqi, qad takan zo a babi biyar a larabci, takan zo harfu ta haqiqi mabani ala sukuni la mahallahu min al-i'rab, takan zo harfun litaktir, wato in kana son abu ka nuna mai yawa ne, takan zo harfu litaqalil, takan zo litawaqqu in kana fajin abu zai faru, takan zo litaqrib kamar ake cewa qad qamatis salatu qad qamatis sala qad qamat as-sala ta tashi sallar lokacin, amma litaqrib saura kiris shine ake cewa an yi iqama, ma'ana sallah dab take da ta tashi, amma an yi amfani da qad wanda ana nufin abin yana dab da faruwa. To shine kuma takan zo litahqiq, shine ma'anonin ta guda biyar kamar da mala ibn hisham ya faɗa cikin mugunin labib. To saboda haka Allah ya ce aflaha, qad tabbas lalle dahir haqiqa, man zakkaha wanda ya tsaftace ta, ya tsarkake ta, ya wanke ta, fes qad aflaha ya rabauta, wannan zuciyar din rigima yana nan. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jasadi la mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. Wasu kan ce da kalbu da nafsu abu ɗaya ne, amma suna da bambanci. Nafs ran mutum gaba ɗaya, rayuwarsa gaba ɗaya, shi ake kira nafs, kamar yadda zamu ga Allah ya amfani da annafsu a gurare 61 a cikin Alkur'ani. Mun bi waɗannan guraren ɗaya bayan ɗaya, duk inda Allah ya amfani da nafs za ka ga yana magana a kan ran gaba ɗaya, kamar kullu nafsin za'iqatul maut. Ya ayyuhan nasu inna khalaqana, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin. Nafsin wahidatin shine annabi Adam, kuma yake cewa fala uqsimu bin nafsin lawwama, Allah ya rantsuwa da ita, kullu nafsin za'iqatul maut, kaga kowace rai. Wa nadau mawazin alqista liyawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a, kaga nafsin anan kuwa. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما كذا ان النفس لاماره بالسوء ذاك كينان انا كودي ران غبا ديا رايوه غبا ديا تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك انك انت علام الغيوب شيني واتو wannan ko kuma ita ɗabi'ar ran wanda shine Allah ta'ala ya kamar da mala ibnu qayyim yake faɗa cewa an sunfanta ran dan adam da siffofi guda uku. Siffa ta farko an kira ta da annafsul lawwama, fala uqsimu bin nafsil lawwama, me ma'anan annafsul lawwama? Halinka wata ran zaka ga kana yawan zargin kanka idan kayi abin tsiya, ko kana yawan zargin kanka in baka yi abin kirki ba, ko kana yi kanka yawan tambaya idan ka kasa, me yasa nayi kaza, me yasa ban bar kaza ba, kai amma ban kyauta ba. To wannan ana so ran mutum ta zama a cikin wannan halin, in kai abin kirki ka daina takama da shi, in kai abin tsiya ka dinga zargin kanka, kuma in kai abin kirkin ma ka dinga aunawa abinda aka yi maka na kirki yafi wanda ka yi. Kullum ka dinga ɗaukan kanka a matsayin wanda ya kasa, wanda bai yi daidai ba, to har sai Allah ya karɓe ka. Amma da ka fara takama, ka fara jin isa, ka fara jiji da kai, ka fara hura hanci, ka fara ɗaukan kai wani abu ne, to a wajen Allah kai ba komai ba ne. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda aka same shi da girman kai ko ƙwayar zarra ne a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba. Sai wani sahabi mai son kwalliya, asan kuma kwalliya yadda take dole sai ana dan budawa, to shi ne yace shi ko mutum ne mai son kwalliya da tsafta, yace yana so takalminsa kullum a yi masa shushaina, shushaina ya kyau, yana so kuma rigarsa kullum a wanke ta a goge, kuma hula a kai ta a buga ta tara kyalli din nan. Sai yace wannan girman kai ne in daina? Sai annabi yace inna Allaha jamilun yuhibbul jamala, Allah yana son kwalliya, yana son tsafta. So da shi ma Allah tsaftatacce ne, tsarkakakke ne, babu tawaya tare da shi ta kowace fuska. Saboda yana son ya gamu face, yana so ya gamu cikin kwalliya da tsafta. Sai ce walakinnal kibara batarul haqqi wa gamtin nas. Abinda shari'a ta fassara girman kai, wulakanta jama'a. Ka dinga wulakanta jama'a, kana ganin mutane ba kowa bane. Saboda Allah ya baka kuɗi, ko ya baka karatu, ko ya baka mulki, ko sarauta. Wa gamtin nas wa batarul haqq, sannan ka ki karɓar gaskiya. A gaya ma gaskiya, wani ka tashi ka yi kaza yana da kyau, ka ce ba za a yi ba, mu za a gaya wa gaskiya, ba mu santa ba, muka take. Kaga mutum ya fara haka, ko kuma a nuna maka kuran da kake, ka ce ba za ka karɓa ba. Wataƙila saboda kare na wanda ya faɗa, shekarunsa ba su kai naka ba. Ko ba kungiyar ku ɗaya ba, ko ba ƙabilar ku ɗaya ba, ko ba garin ku ɗaya ba, ko ka girme shi, ko jan ɗanka ne ma, ko jikanka. Kuzul haqqa min ayyi wi'a'in kharaja la yadurruka. Ka karɓi gaskiya ko ta ina ta zo ba za ta cuce ka ba. Alhaqqu maqbulun walau min jahil. Gaskiya a bar karɓa ce ko da daga jahili ne. Saboda haka fanzur ila zatil qawli la min qa'il walhaqqu maqbulun walau min jahil. Saboda haka wannan shine wato tazkiyatun nafs, wanda an wallafa littattafai masu tarin yawa akan yadda za a tsaftace, a tsarkake, a wanke zuciya, wanda Allah ya ce tabbas wanda ya tsarkake ta ya rabauta. To ya ake tsarkake zuciya? A nan ne malamai suka wasa suka yi bayani tazkiyatun nafs. Akwai littafi na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ya wallafa shi akan tazkiyatun nafs, akan wannan ayar ya littafin mujalladi guda. Tazkiyatun nafs, wanda ya ce hanyoyin tsarkake zuciya iri biyu ne, akwai na sunna, akwai na bid'a. Na sunna shine ana tsarkake zuciya bil iman wat tauhid wal ikhlas. Zuciya tana tsarkaka ne in ta sha tauhidi. Rayuwar mutum takan yi kyau, ta yi inganci idan ya sha tauhidi, ya sha imani, ya kuma ƙoshi da ikhlasi, sannan ya ƙoshi da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan yana yin wajibobin da Allah ya sa shi. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Bawa na bai kusance ni da wani abu ba wanda na fi so fiye da abin da na wajibta masa. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Bawa na ba zai gushe ba kuma yana karawa da nafila, domin dukkan abin da Allah ya samu akwai kuma nafilarsa. Kaga kalmar tauhidi ɗaya take shigo da kai musulunci. In kai ta maimaita ta a musulunci kuma jaddada imaninka kake, duk nafila kake yi. Sallah akwai tafarin raka'a 17, akwai kuma nafiloli waɗanda muke ta yi. Akwai rawatib kafin azahar, bayan azahar, kafin la'asar, bayan magariba, kafin isha, bayan isha, kafin asuba. Waɗannan su ne rawatib. Ga kuma qiyamul layli ko tahajjudi ko tarawihi, wanda ake da daddare kai ta sallah, banda kuma salloli da ake ta yi masu yawa na nafilfili, ga su nan iri-iri, ko annawafil al-muqayyada ko annawafil al-mutlaqa. Wata nafilar tana da iyaka a shari'a, wata nafilar kuma baki buɗe, kai ta yi iya ƙarfinka, iya ikonka, iya yadda za ka kai. To saka wannan, sannan akwai sunnoni, waɗannan su ma ana tsarkake zuciya da su. Da haka akwai tsarkake zuciya akan tafarkin sunna, shine ka bi manzon Allah, kai koyi da manzon Allah a cikin rayuwarsa, shi ne shugaban masu tsaftatacciyar zuciya. Kuma yana addu'a yana cewa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bayan kai iyayinka, kuma ka nemi taimakon Allah wajen tsarkake wannan zuciyar taka. Shi sa Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada walakinna Allaha yuzakki man yasha. Da ba dan falala Allah ba da rahamarsa ba wanda zai tsaftata daga cikinku, sai dai Allah shi yake tsarkake wanda ya ga dama. Shi sa ce kad aflaha man tazakka wa zakara suma rabbihi fa salla. Wani gure ce fala tuzakku anfusakum, kada ku zuga kanku. Allah ya ce kad aflaha man zakkaha, kuma ya ce fala tuzakku anfusakum. Ya za a hada wannan aya da wannan? Abinda ake nufi kad aflaha man zakkaha, wanda ya tsaftace zuciyarsa da imani da tauhidi da ikhlasi da bin sunna da yin farilla da nafilfili da ayyukan kirki, to wannan yana kokari ne, amma kada kuma an kana wannan kuma ka zuga kanka kace haba mutanen duk arna ne fa mu kadai ne musulmi, to ni da nafi kowa sallah, nafi kowa kyauta, nafi kowa sadaka, to wannan ne ba a so, shine zuga kai. In kana aikin kirki kuma ka ƙara tawazu'u, idan kana abin kirki ka ƙara tsoro, ka ƙara firgita, ka ƙara razana, ka ƙara kankan da kai da kwantar da kai da lampo da yin ƙasa, kada kana ibada kuma ka dinga jin kayi wani abu sai Allah ya rushe ta. Allah baya son ibada da takama ko da fankama ko da nuna isa. Shine Allah Fir'auna da aka je masa wa zai ce hallaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, yace bana nuna maka hanyar da zaka tsarkaka ba kuma in shiryar da kai zuwa ga Allah ka samu tsoron sa. Daka asalul zakati a larabci yana nufin az-ziyadatu fil khairi, duk abin da zai dada maka alheri ko ya karfafa maka zuciya ko imani. Shine Allah ta'ala ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi, sai ce me wa yuzakkihim. Kun ga wannan shine tazkiya ta annabi. Annabi yana tsarkake mu daga shirka, daga bid'a, daga kafirci, daga munafunci, daga san rai, daga girman kai, daga takama, daga fankama, daga nuna isa, daga san duniya. To wannan shine tsafta a sunnance. In mutum ya bi sunnar annabi, ya bi koyar annabi aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa mu'amalatan, ka bi annabi a aqidarsa, ka bi annabi a ibadarsa, ka bi annabi a halayensa, ka bi annabi a cikin mu'amalarsa, to ka gama. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. To akwai kuma taskiya a tafarkin bid'a, shine ka dauki maganganun yan falsafa da gulatu na sufaye wadanda suke cewa abinda ake nufi da tsarkin zuciya shine ka fita daga cikin jama'a ka koma gefe ka dinga cin kanzo ka samu kare kuna cin abinci tare da shi. To waje maka ka ci abinci tare da kare, ka daina kwalliya, ka daina tsafta, ka daina jin dadi, ka ma dauki dutse ka dora a kirjinka wai saboda ka ba kanka wahala, ka daina cin abu mai dadi, ka daina sa riga mai dadi, ka daina kwalliya, ka daina tsafta, ka daina cin nama, ka daina asuwaki da kaji. Wannan shine na Allah. To wa ga maka na Allah baya asuwaki da kaji, wa ga maka na Allah baya jin dadi. Imam Shafi'i yace hassin siyabaka mastafata fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu wa da'i takhashuna fi siyabi tawadu'an wallahu ya'lamu ma tasirru wa taktumu fajadidu saubika la yadurruka ba'da ma takhasha al-ilaha wa tattaqi ma yuhramu wa rasasu saubika la yaziduka izzatan inda al-ilahi wa anta 'abdun mujrimu. Allah baya maka hukunci da riga, la yanzuru ila suwarikum, da kanka ko muninka, ko haskenka ko duhunka, ko tsawonka ko gajartarka, ko ramaka ko kibarka, ko tsawonka ko gajartarka, ko wadanka ko darawadanka. Allah ba zai maka hukunci da wannan ba, zai maka hukunci ne da aikinka da aqidarka, abinda zuciyarka ta yi. So da haka sa riga mai kyau bai kore sunna ba, bai kore kuma bin Allah ba. Kada ka ga wani fesfes ka ce wannan ba na Allah bane, shi da zai samu riga ɗaya ta ishe shi, hula ɗaya ta ishe shi, amma na Allah suna shiga mota har suna kwanta a baya ana fesa musu AC, ana musu fifita da AC, wannan ba na Allah bane. Kasa akwai waɗanda in zafin ibada yayi ibada sai suga kowa ma arne ne saboda bai bi irin abin da suke yi ba, sun dauka shan wahala da shan azaba da rashin jin dadi. In dai halal dinka ne mallam ka ci abinka. Annabi har riga ya siya mai tsada saboda tarabbaki, sai ya sa ta in baki za su ka duba cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin kaza, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shan madara, yana cin nama, yana shan ruwa. Ahabbu sharabu ilayhi alhalwa albarid bil hasan, ma ruwan da Annabi ya fi so mai zaki mai sanyi, mai zaki mai sanyi ruwan da Annabi ya fi so. Kuma yakan tura can wata unguwa debo masa ruwan dadi, saboda unguwar da yake ruwan zarti ne, sai ce a ja debo masa nan mai dadi. Saboda haka jin dadi in dai halal dinka ne, ba wai dukiyar jama'a kawa wura ba, in dai halal dinka ne shari'a bata hana ka ji dadi ba. Kuma yace in Allah ya baka arziki a ga alama, falyura asaru ni'matillahi wa karamatihi alayka, idan Allah ya baka arziki a ga alama a jikinka, kana ci kana sha, yan uwanka suna ci suna sha, matanka suna ci suna sha, makotanka da dangi da abokan arziki duka raba musu dukiya su ci su sha, wannan yana ciki. To Malam Ibn Qayyim ya kawo abubuwa guda 30 yace su suke danna sa zuciya su suke lalata zuciya na daya kafirci na biyu shirka na uku munafinci na hudu shakka sannan al-khawfu min ghayrillah jin tsoron wani ba Allah ba sannan ittiba'ul hawa bin san rai da bin san zuciya sannan al-kibru girman kai da takama da fankama ash-shuhu ruwa mai tsanani al-jubn bala'in tsoro al-hasad yiwa wani hasada al-jaza'u raki ciwo kadan ya same ka kai taraki al-gurur yaudaruwa da nuna isa da takama hubbur riyasa san shugabanci baharu tamanni mutun ya zama ya shiga kogin guri dama an ce bushewar ido daga bushewar zuciya ne bushewar zuciya kuma daga tsawaita guri ne tsawaita guri kuma daga san duniya ne san duniya kuma shine mabudin duk bala'i jumudul aini min qaswatil qalbi wa qaswatul qalbi min ulil amal wa tulul amal min alhirs wal hirs min hubbid dunya wa hubbud dunya miftahu kulli sharr dama a jere suke shi yasa arkanul kufri in Allah ya raba ka da wasu halaye guda hudu to ka gode masa kuma ba za ka lalace ba na daya ƙarya duk mutumin da ya zama makaryaci kun san ƙarya ba wai iya ta baki bace in ƙarya ta ratsa mutum to ko tafiya yake ƙarya yake in dariya yake ma wallahi ƙarya yake dariyar ba ita ya kamata ba ta ƙarya ce akwai kukan ƙarya akwai dariyar ƙarya akwai fushin ƙarya akwai magana ƙarya akwai shigar ƙarya akwai tufafin ƙarya duk abin da ba haka kake ba to ƙarya kenan saboda haka ƙarya ta shiga rayuwar mutum ya zama cikakken makaryaci na biyu hasada Allah ya wa dan uwanka ni'ima ko baiwa ka dinga jin haushi dan me Allah bai maka ba tunda Allah bai maka irin ta kofiya da ita ba to Allah ya sa tasa ta bare kowa ya rasa shine hasada na uku kwadayi mabudin wahala bahaushe yayi daidai da yace kwadayi mabudin wahala ne in dai ka shiga harkar kwadayi to ka bude wa kanka rigima domin kwadayi ba abinda ba zai saka kai ba kwadayi yana lalata aqida yana lalata tarbiya yana lalata halaye kuma kwadayi yakan sa kowane irin sako ayin akwai kwadayi da bin sha'awa ne kwadayi sannan kuma girman kai rawanin tsiya bahaushe yayi gaskiya da yace girman kai rawanin tsiya to malai yace sannan al-ulu fil ardi san sai ka zama wani a ban kasa da karfin tsiya ka bari Allah shi yake kai mutane sama shi yake sako da su in Allah ya kai ka je ka in ya ce sako to sako amma wani wai ya hau sama ya ce ba zai sako wa ga ma ba a sakowa da aka hau da kai sama baka ji dadi ba kuma yanzu an ce ka sako sai ka yi sakowa inda ba dan ana canji na kasa su dawo sama na sama su dawo kasa ba ai da rayuwa ba za ta yi kyau ba kai sai ka makale a sama to Allah ya ce sako sai ka sako in ya ce hau sai ka hau ba matsala bane dan an ganka a mota yau ka kwanta a baya a katuwar jeep dinka an busa maka iska wata sai a ganka a keke a ce Allahu akbar mutumin nan ne da yake hawa jib ya hauke ke kace kwarai wanda yasa na hau jib a jiya shi yace hauke ke yau ana nan sai ga ka a kasa kuma Allah sarki abin kuma kasa aka dawo kace kwarai wanda ya hau da ni sama shine ya sako da ni kasa me naka a ciki ba ka da ta cewa da can ni ma ba ina hango su a kasan ba yanzu ni kuma da Allah ya sako da ni kasa ni ko bazan karbo su in sun hau sama ba to haka abin yake da sauki fa al-israf barnan nan ta lokaci ce ko ta magana ce ko ta tafiya ce ko ta duk abin da baka aiwatar da shi daidai ba ko a kudi ne ko a lokaci ne kai barna sannan giba zaman yi da mutane shi ma yana lalata zuciya annamimanci hada husuma tsakanin jama'a rishwa karbar rashawa ko bayarwa sannan azzul kaskanta kanka a gaban wani ba Allah ba al'ajizu gajiya ka kasa ibada sannan at-taswifu ka ki tashi kai abu ka zama mai mutuwar jiki kullun kana jira sai anjima sai dazu sai yanzu sai waye sai waye sana'at takatiru takaitawa a cikin ayyukan ibada algulu sai wuce gona da iri wuce gona da iri shine babban musifa idan mutum duk abin da zai wuce gona da iri sana'at damau tsammani sana'at alhala'u zari sana ya kawo ashakawa yawan kai kukan Allah bai ban kaza ba Allah bai mun kaza ba Allah bai mun kaza ba sana'al ajala yin gaggawa cikin komai sana'al gadabu tsananin fushi alhamiya wato kishin kabilanci fiye da musulunci. To waɗannan sune abubuwa 30 wanda Malam Ibnu Qayyim ya kawo su cewa sune suke lalata zuciya. Idan mutum Allah ya sa ya wanke zuciyarsa daga wannan, to ya shiga ƙarƙashin qad aflaha man zakkaha. Sai Allah ya ce wa qad khaba man dassaha, wanda kuma ya dumurmusa ta a cikin ƙasa, to shi kuma a cikin sabo, a cikin laifuffuka, a cikin shirka, a cikin munafunci, a cikin kafirci, a cikin bid'a, to wannan kuma hakika ya tabe. Wato rantso guda biyu ce. Allah ya rantse akan rabautar wanda ya tsarkake zuciyarsa, sannan kuma Allah ya rantse akan tabewar wanda ya lalata zuciyarsa. Malamai suka ce bid'o'i hudu suka shigo a musulunci. Kowace bid'a, inda ba dan addinin nan na Allah bane da ta rusa shi. Bid'a ta farko bid'al irja. Su bid'al irja sune masu cewa in kai imani ba sai kai aiki ba. Don haka bid'a ita ce tarkul amali. Bid'al karshenta a daina aiki. Sannan sai bid'a tashayyo. Bid'a shi'a shine al-gulu fi ahlil bait. Wuce gona da iri wajen san ahlil bait. Duk kaunar da kake wa ahlil bait sai a zo a ce banda kai a cikin layi. Kai baka ciki. Duk sannan da muke wa iyalan gidan manzon Allah da matan gidan manzon Allah da sahabban manzon Allah, wai ba zai yi ka hada biyu ba. Ba za ka so sahabbai ka so ahlul bait ba, sai dai ka zabi daya. Wajin mai son sahabbai ba san ahlul bait, mai san ahlul bait ba san sahabbai. To mu a gurin mu duk muna son su, duk muna girmama su, duk muna kaunar su, kuma kauna ta shari'a. Ba za mu wuce gona da iri wajen son su ba. Kamar yadda kiristoci yanzu gani suke ba ma san Annabi Isa, me laifin mu ce Abdullahi ne wa rasuluhu. Abinda za su so mu ce dan Allah ne. Mu kuma Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa. Duk wanda ya ce Allah uku ne ya zama kafiri. Daka daraja wadda zamu wa Annabi Isa mu ce bawan Allah ne, manzon Allah ne. Amma in kace dan Allah ne, to ka wuce gona da iri. To haka nan duk sanda muke wa ahlul bait da girmama su, ba za mu wuce gona da iri wajen son su ba. Domin wuce gona da iri shike jawo a zalunci wani. La taghlu fi dinikum, kar ku wuce gona da iri a cikin addininku. Sai al-khawarij, bid'a khawarij ita kuma sune at-tasarru'u fi takfir. Nan da nan sai a ce kai kafiri ne, nan da nan a ce arne ne. Ka dinga kallon yan uwanka musulmi suna sallah kana ce musu kafirai. Babban ni'imar da Allah ya wa dan adam shine musulunci. Idan ka ce wa musulmi kafiri ba daidai ba, sai ta dawo kanka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci cewa duk mutumin da ya kalli dan uwansa musulmi mai sallah yace masa kafiri, idan ba kafirin bane to sai ta dawo kansa. Domin ka ce wa mutum kafiri, hukunci wajen 20 kai masa. Daga ciki ka halasta jininsa, daga ciki ka kashe aurensa, daga ciki ka hana wato ai masa sallah in ya mutu, ka hana ai masa addu'a, ka hana ai masa wanka, ka hana a sa man likafani, ka hana abin da shi a makabartar musulmi, ka hana shi ya amsa tambaya, duk da kafiri ne ba zai tambaya man rabuka wa man yaduka ba, ka hana sikelinsa ya nauyi, ka hana shi hawa siradi ba zai haye ba, ka haramta masa shiga aljanna, ka dawamar da shi a wuta. To yanzu kalmar da ta kunshi wannan, gadansa ma ka ce ba za a raba ba, matansa ka ce ba za su ta kaba ba, domin matan murtaji ne, sai dai su istibra'i su jini daya, tunda mijinsa kafiri ne. Gadansa ba za a raba ba, ƴaƴansa ba za su samu gado ba, to mun kafiri ne da musulmi. Ka hana ba zai walaccin aure ba, in ƴarsa aka zo neman aure ba zai walacci ba, tunda kafiri ne. To kalmar da take da waɗannan hukunce-hukunce 20 ƙarƙashinta ita kadai, bai kamata a faɗe ta da san rai ko da san zuciya ba. Bai kamata a faɗe ta dan bana kungiyarka ko bana ɗariƙarka ko bana tare da kai, kawai ka kalle ni da babban ni'imar da Allah ya mun ta musulunci ka ce mun kafiri. Ko da kuma mutum kaga ya aikata aikin kafirci, ba za ka ce mun kafiri ba, sai dai ka wa hukuncin aikin, za ka wa hukunci ba shi ba. Ka ce wani ka faɗi kalmar kafirai, mai yiwuwa shi ɗin da ya faɗa bai ma sani ba, bai san kalmar kafirci ba ce, ko akwai wata shubaha, ko wani tawili, ko wani kuskure da ya faɗa ciki, ko haka aka koya masa, ko a haka ya taso, ko haka ya ji ana faɗa. Wani mutum ya zo mutuwa ya ce wa ‘ya’yansa, in na mutu ku ƙona ni, to ka ta ku zuba a ruwa don kar Allah ya mun hukunci, kada Allah ya kama ni, don na yi laifin da in mun haɗu da shi ba za ta yi min kyau ba. Da ya mutu ‘ya’yansa suka ƙone shi ƙurmus, suka ɗauki toka suka barbaɗa a kan ruwa, sai Allah ya tashe shi. Ya ce me yasa kai haka? Ya ce Allah tsoronka nake ci. Allah ya ce to na yafe maka tafi aljanna. Yau kai in kai wannan ko ni ne wannan shikenan baka yadda tashi ba kenan ka zama kafiri saboda kai kana da wannan aqidar shi ko ta kila kuskure ne bai sani ba shi ya dauka an yi hakan an gudu ya dauka kuma ba a gudawa Allah ba ko me ka zama sai an dawo da kai saboda haka ana samun musulmi su kuskure a cikin maganganun su ko a ayyukan su nahnu du'atun la qudatun mu masu wa'azi ne ba masu yanke hukunci bane in kana so ka kai mutu a yanke mutu hukunci kai shi kotu ayi bincike a tabbatar kai kana aikata kaza ko kana fadar kaza ko kana yin kaza ka san kaza din nan ba shi da kiyaya saba shari'a idan eh na sani to daga yau ka daina sai a bashi last warning a kotu alƙali ya rubuta ya sa hannu in ya ci gaba bayan ilimi to kotu ce take da hukuncin ta yanke masa hukunci ba kai ba amma haka daidai ku kawai kowa ya kalli wanda bai masa ba ko abin da bai masa ba kawai ya ce wani kafiri ne wallahi ku ciye bakin ku da wannan yana da hatsarin gaske da kai kuskuren kafirta musulmi ƙara kai kuskuren barin kafiri a musulunci yafi sauki kafiri kace musulmi ne yafi sauki da kace wa musulmi kafiri abun yana da hatsari saboda haka baya halatta sai kaga mutum shi kansa kafiri fa ba a yanke masa hukuncin ƙarshe fa sai ya mutu tukunna fa ya mutu wa huwa kafirun sai ya mutu yana kafiri domin wani zai rage saura take daya sai ya musulunta yanzu da yawa waɗanda suka yaki annabi suka kakkashe sahabbai duk sun musulunta amma a lokacin su ne bakaƙen kafirai amma kafin su mutu Khalid bin Walid shi ya jagoranci karye sahabbai a yakin Uhud amma ya aka yi ƙarshe ya musulunta Ikramatu bin Abi Jahil yana cikin wanda suka yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaki mai tsanani ya kashe sahabbai da yawa ƙarshe ya musulunta Wahashi wanda ya kashe sayyidina Hamza aka yi masa gunduwa gunduwa ƙarshe ya musulunta Asi dan Wa'il akwai Amr bin al-As dansa shi da yazo ma sai da ya ce wa annabi ba ni hannu ummaka mubaya'a da annabi ya miƙo hannu sai ya haka annabi ya ce ya ka danke hannunka ya ce sai an yafe min abin da ne a baya annabi ya ce baka san musulunci in ka shigo komai ya wuce ba an ka shigo musulunci al-islamu yajibu ma qablahu sannan ya musulunta manya manyan kafiran nan na maka daga wanda suka musulunta sai wanda suka zo a ƴaƴansu suka musulunta don haka a daina saurin wannan sai al-i'tizal su kuma aqidar mu'tazilawa shine gabatar da hankali akan shari'a ko mutum ya dauka sai abin da ya daidai da hankalinsa zai karba a shari'a to waɗannan bid'o'in guda uku bid'ar irja bid'ar tashayyu da kuma bid'ar khawarij da kuma bid'ar i'tizal su ne manyan bid'o'in da suka mamaye cikin al'ummar musulmi in ba sa aka ce ba sai dai ka jika a cikin daya ko ka jika a cikin irja'i ka daina aiki ka ce ai gafara ta Allah ce akwai masu wannan sai ce Allah gafurur rahim ko kai sallah ko baka yi ba dan wuta ne dan aljanna ne ko da haka dai karshe Allah zai sa mu dace to kaga ya shiga irja'i ko mutun yazo ya ce shi yana son sayyidina Ali da ƴaƴansa baya son Abubakar da sauran sahabbai kaga ya fada cikin tashayyu ko yazo ya ce kowane musulmi kafiri ne shi kadai ne musulmi kaga ya fada khawarij ko yazo ya ce da hankali zai aiki ba da shari'a ba abinda hankalinsa ya karba shine daidai wanda hankalinsa bai karba ba shine daidai ba kaga wannan ya fada bid'ar wato i'tizal to Allah ya tsare mu baki daya na'am
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
الله تعالى كذبت ثمود ثموداوا سن قريتا بدغواها ده وچه غونا ده ايرنتا كذبت عاد كو كذبت ثمود بدغواها اذن بعث اشقاها لوكاچين ده مفي تابي وس يا زابرا shine ya tafi ya kashe wannan taguwa fa qala lahum rasulullah sai manzon Allah annabin su yace na qatallahi wannan fa taguwa Allah ce wasu kuya ha ku kyale ta ci gaba da shan ruwa kada ku kashe ta fa kazzabuhu sai suka ƙaryata shi fa aqaruha suka je suka soke ta fa aqarun naqata fadamdama alaihim rabbuhum damdama Allah ya musu rugurguzau shine damdama yudamdimu damdama tan wajimdaman Allah ya musu rugurguzau alaihim rabbuhum Allah mahallicinsu ya musu rugurguzau bi zambihim ai bi sababi zambihim saboda yawan saban su fasawaha aka daidaita kowa da kowa kowa abin ya shafe shi saboda diggarin sun yadda da barnar da ake yi wala ya khafu uqbaha Allah baya jin tsoron kuma me zai biyo baya Allah sai ya kashe ku kuma baya tsoron me zai faro kai ne yanzu ka taba wani kuma sai ka zo kana shiri cewa to ko zai zo ya daukan sa ko zai zo ya kaza amma Allah in yayi dirfafu mutum to baya tsoron me zai biyo baya to muna fata nan shine karshen ta tafsirin wannan sura muna fata abinda aka faɗa na ayi Allah ya bamu ikon yi abinda aka faɗa na abari Allah ya bamu ikon bari abinda wannan sura ta yi kira na akudire Allah ya bamu ikon kudirewa abinda muka faɗa daidai kuma Allah ya bamu lada inda muka kure kuma Allah ya yafe mana wanda yace malan tace malan ni kurma ce ana bi na azumi amma ban samu damar biya ba ko mijina zai iya taya ni to ai kasance ki ko kurma ko ba kurma ba ai abu ɗaya ne azumi dai abu ɗaya ne ana binki azumi ya mijinki zai taya ki ai mutum wani baya wa wani azumi sai a halin da mutum ya mutu ana bin sa bashi manzo Allah yace wanda ya mutu ana bin sa bashin azumi sama anhu waliyuhu kamar da wata mata tayi alƙawari za ta yi azumin wata guda idan Allah ya tseratar da ita daga wani hatsarin jirgin ruwa da ta tsira kuma sai ta mutu ba ta yi ba sai yarta ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me hukuncin wancan azumin manzo Allah ya ce ana bin babanki bashi zaki biya mata tace eh yace to fadainullah ahqqu an yuqda bashin Allah ya fi cancanta a biya saboda haka yake kurma ɗayan biyu ne in ma dai zaki iya azumin nan ki bayan kin warke wa in ma in ba zaki iya ba sai ki ciyar a bakacin wannan azumin amma mijinki ba zai taya ki ba malam shin ko ya halatta aure da kurma da wanda ba kurma ba domin idan mun nemi miji sai a ce ai ita ba kurma bace to wan sai a ce me kenan
kaman shi kurman ya nemi wacce tana jin magana
okay idan wai kurma yaje zai auri mai jin magana sai a ce ai ba kurma bace wato akwai wani shiri da muka fito da shi wanda muke kokarin tallatawa na fahimci wani abu da ake kuma kuskure ne wai sai gurgu ya auri gurguwa kamata yayi gurgu ya auri mai kafa kuma ya auri gurguwa shine ɗaya zai taimaki ɗaya in wuta ta tashi sai ka goya ta ku gudu ko ta goya shi ya gudu amma gurgu da gurguwa matsala ne saboda haka kamata yayi ku matasan nan ku dinga auren guragu mata saboda ku bada ta ku gudunmawa a akasta saka makaho ya auri mai ido ta auri makaho shine ɗaya zai taimaka ɗaya amma in duk ba su da ido matsala ne ƴaƴansu ba za su samu tarbiyya ba za su samu kyakkyawan kula ba amma in ita makauniya ce kai mai ido ne sai ka taimaka mata aikin ido idan kuma mijin ne wato makaho mata ce mai ido sai ta taimaka masa a harkar ido amma wai sai a ce wai dalle makaho ya auri makauniya wai ya faɗa haka gurgu ya auri gurguwa wai ya ce kurma ya auri kurma ya za a yi saboda haka kamata ya shi kuma kai ka auri kurma shi kuma ita kuma ta auri mai ji haka ya kamata a dinga akasta al'amarin nan bayan Allah shine kowa zai taimaki kowa amma in ba haka ba sai ka je ka ce wai waye ce maka ana yin haka ni ina jin a ƙasar nan ne ma kawai ake haka a mafi yawa ko ana yin haka duk duniya daka akwai wata gurguwa amma akwai tauhidi akwai sunna so daka in ka shirya ka zo insha Allah ko
mata maza zai iya yin aure
wai yace mata maza zai iya yin aure mata maza iri uku ne akwai namiji amma kuma an masa abubuwa irin na mata akwai kuma mace an mata abubuwa irin na maza akwai kuma wanda da namijinsa da macensa kai ɗaya ne wannan tana da gaba tana da farji tana da nono tana da gemu tana haiza kuma in ta sadu ana in ta sadu da wani zata masa ciki in an sare ta za a mata ciki
Allah
haka ni ina jin a kasar nan ne ma kai ake haka a mafi yawa ko ko ana yin haka duk duniya da haka akwai wata gurguwa amma akwai tauhidi akwai sunna so da haka in ka shirya ka zo insha Allah wai yace mata maza zai iya yin aure mata maza iri uku ne akwai namiji amma kuma an masa abubuwa irin na mata akwai kuma mace an mata abubuwa irin na maza akwai kuma wanda da namijin sa da macen sa kai ɗaya ne wannan tana da gaba tana da farji tana da nono tana da gemu tana haiza kuma in ta sadu ana in ta sadu da wani zata masa ciki in an sare ta za a mata ciki shine kun sa mushkil akwai kun sa kun sa muzakkar akwai kun sa muannas namiji mai wasu dabi'un mata aka yi masa halittarsa ba wai dan daudu bane haka aka halicce shi mace ce kuma gage mu tana taji gemun ta ko namiji kuma da nono na ga wani namiji da nono har ni ga nono yake sawa abin sa kuma namiji ne kaga wannan ai sai gudu so haka yanzu malamai sun ce yanzu ana iya operation a cire na matar aban namijin ko a cire namijin aban macen wanda duk ya zama namiji ne shi mace ne iri daya to sai ya zabi daya sai a je a yi masa operation kamar yadda aka yi kwanan nan a Masar wani ya zo da irin wannan halitta namiji ne mace ne to da haka sai malamai suka ce sai dai ya zabi daya ko kuma sai ya zabi ya zama mace shine sai aka ciccire halittun namijin aka yi masa operation malam ko ya halatta a shari'ar musulunci a rubuta sunan mamaci akan kabarinsa ba sunna bane rubuta sunan mamaci akan kabarinsa amma ana iya yin alama da za a gane kabarin wanda yace menene matsayin azumin wanda ya shaki hayakin gobara har in yayi kaki yana ganin wannan baki bakin babu laifi da hayakin kura da mai sana'ar niƙa shi ba in yayi kaki yana ganin hatsin da masu suminti da masu aikin titi wanda din suka yi tofi suna ganin kurar ta fito a cikin yawunsu ko a majinarsu wannan babu laifi bai saba azumi bai kare ba to da mata ma da suke girki kun ga yanzu ana girki an sa kori an sa abin nan ai za a shaki kanshi na dadin miya da dadin abinci to shi ma duk babu laifi to Allah ya sa mu dace